da mulki a jawabin da ya ta gidan talabijin din kasar jiya talata a kama kai ta da Prime Minister Bubu Sese a babban birnin Bamako. Wakilin sashen Faransanci zuwa Afirka na muryar Amurka ya ce sojoji sun dauki kai ta da Sese zuwa sansanin soja da ke Kati. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta rufe iyakokin kasashen da ke makwabtaka da Mali bayan da aka kama kai ta da Prime Minister sa. Haka kuma ta soke dukkan wasu harkoki tsakanin kasashen mambobin ta 14 da kasar Mali. Yayin da 'yan jam'iyyar Democrat ke gudanar da babban taron su na kasa, jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya koma salon kamfen ɗinsa na shekarar 2016 wajen karawa da abokin takararsa Joe Biden kan batun bakin haure. A daidai lokacin da 'yan Democrat suka haɗu ta yanar gizo domin la'antar manufofin shugaban kasar, tare kuma da tsaya ga mata masu jefa ƙuri'a. A jihar Arizona, ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata a zaben 2020, shugaban kasar ya soki nasarar Biden yana mai cewa cigaban kasarmu na cikin wani hali a watan Nuwamba. Ya ci gaba da kushe manufofin abokin adawar nasa. Wani bincike da 'yan majalisun jam'iyyun Amurka biyu suka gudanar kan binciken yunkurin rashe wajen sauya akalar zaben shugaban kasar Amurka na 2016 ya gano cewa Rasha ta yi nasarar amfani da wasu hanyoyi ta yanar gizo da kuma danawa 'yan kwamitin kamfen ɗin shugaba Trump tarko, inda ta bar gwamnatin mai hawa kofa a buɗe ta magudi. Rahoton ya gano cewa cikin wasu abubuwa, shugaban kwamitin kamfen ɗin Trump Paul Manafort ya yi gagarumin sakaci saboda mu'amalarsa da wasu mutane da ke da kusanci da Rasha. Amma kuma binciken ya gano cewa binciken da
fice kware da gaske a gwamnatance a harkokin Amurka, wanda shi ma tsohon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ne, to dukansu dai kamar yadda aka yi jiya sun kowannensu ya fito ne ya nuna abin da ya sa yake ganin shi Joe Biden ya cancanci ya gaji shugaba mai ci yanzu. Sun nuna abin da ya bambanta shi da shugaba mai ci yanzu. Misali, John Kerry ya bayyana cewa Amurka tana buƙatar shugaba da za a mutunta a ƙasashen duniya, ba shugaban da za a yi wa dariya ba. Shi Colin Powell ya ce ana neman shugaban da zai maido da kimar Amurka a idanun duniya. So, wadda ta yi jawabi ta ƙarshe ita ce uwar gidan Joe Biden, Jill, wadda kin sani malamin makaranta ce, kuma har lokacin shekaru 8 ɗin nan da Joe Biden yayi a matsayin mataimakin shugaban kasa ba ta je na koyarwa ba.
Wanda iyalansu
one family,
wasu daga cikin tsaffin mayakan sun mun karin bayanin yadda aka suka samu kansu a cikin wannan kungiya.
Ina nan ina noma a gona na ne, mu matasa uku ne muna aiki da rana, haka sun zo sun same mu, sun ce ku kamar kun da karfin ku haka, wannan me za ku yi da wannan noma, mu je kawai ku yi aikin Allah. Shine su biyu din sun samu hanya sun fita, sun riga sun fita, ni kuma ban samu hanya ba, sai sun dauke ni a cikin su na zauna a Hirasa. Za ba mu bindigogi mu zauna akan hanyar da motan da in sojoji za su shiga caji, wai mu zauna akai.
Sambisa na zauna tafkin caji, ma na zauna lokacin da muka rabu da shekau.
Kai zauna da shekau ne?
Mun zauna da shekau ta muka rabu, mun zauna a sansanin sa.
Kamar me suke ce muku a wurin?
A sansanin sa duk bayan da duk suna nuna mana cewa wannan shine hanyar addinin gaskiya. Kai na fahimci.
Kungiyoyin arewacin Najeriya ta shirya taruka don nemo mafita ta dindindin game da rikicin, inda taron al'ummar kudancin Kaduna karo na biyu cikin 'yan makonni ya ce ya gano manyan matsalolin tsaro a kudancin Kaduna. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Taron haɗakar kungiyoyin arewacin Najeriya da ya zakulo wakilai daga ƙananan hukumomin kudancin jihar Kaduna baki ɗaya ya cimma matsayar kafa wasu kwamitoci guda uku da za su lalubo mafita game da matsalar tsaro a yankin baki ɗaya. Alhaji Nasura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na kungiyoyin arewacin Najeriya.
To a ƙarshe dai an zauna an yi agreement kan cewa wannan fada an gano duk abin da ake si matsalolin sa, da aka kafa committee guda uku. Na farko wanda zai duba harkar wato zamantakewa al'umma da siyasa
a nan Amurka dangane da wannan batu.
Zai yi haka ne, saboda in ke suna aiko shi Joe Biden ya faɗa, ya ce yana so yana zaɓi wacce za ta a kowane rana a kowane awa za ta iya zama shugaban ƙasa kuma ta yi aikin yadda ya kamata. Senator ne yanzu ya ta yi babban mai shigar da ƙara na jihar California, wato tarihi ga tarihin da ya saka ta zabe ta ciki.
To kana ganin Amurkawa yanzu sun kai lokacin da za a sake komawa shugaban kasa bakin fata yanzu na daya ita mace ce ta biyu kuma a bakin fata kana ganin za su bada wannan goyen bayan a sake haka kasancewa bayan da shugaba Obama ya zama shugaban kasa waɗansu ba su so hakan ba har dai zuwa ƙarshen mulkin ta
haka ne to a kin ga ko yanzu ko wanda ba su haka su ne ɗan kalilan wato wajen kashi 35 zuwa kashi 40
kinan da nayi wa Alkasum Abdulrahman wani masani kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa da tsaro a yankin Afirka ta Yamma da ke zaune a kasar jamhuriyar Niger ne makwabtaka da kasar ta Mali
yanayin da ake ciki a kasar Mali yanzu nan dai da muke wannan magana da kai ina yace maka wani yanayi ne na ta faru ta kare bisa shi mulkin na Ibeka tunda bayan biyo zanga-zangar da aka yi da hito wanda al'ummomi suka yi ko wasu bangare na mutane yasa har soji suka hito a yau da safe suka hambar da shi suka kama shi kuma yanzu nan ya gama magana da talabijin ta kasa cewa ya rushe majalisar kasa da majalisar dokoki kuma ya rushe gwamnati kuma shi ma da koda wasu mutane wanda ke fara hulla ne ba soji ba wanda suke da goyen baya ko suke da hannu duka bisa cikin abin da ya faru babu wata hanya wadda wasu mutane wani gungun mutane ko fara hulla ko soja ko yan siyasa ko ma miyene yadda za su yi aiki da su yi amfani da ita su tumbike gwamnati ta demokaradiyya wadda aka zaba wadda ba hanya ta demokaradiyya ba wadda ita ce hanya ta zabi ba da dama amincewa da irin waɗannan abubuwan su faru kamar yadda suka faru a ƙasar Mali idan suka wuce hakanan to wata hanya ce aka bude ta rushe demokaradiyya wata hanya ce aka bude ma wasu tsirarin mutane wanda dama ita demokaradiyya ba su yarda ita ba ko kuma wanda ko wani abu